Asabar 4 ga watan Rajab shekara 1435 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 3 ga watan Mayu na shekara ta 2014. Kamar yadda aka saba, shirin Fatoyin Rahama shiri ne kan amsa tambayoyin da kuma sauraro ku shi aikowa zuwa ga malam dukkan lambobin wayar daidai da aka saba aikowa, wato 0805544413, wato 0805544413, ko kuma 0707778442, wato 0707778442, ko kuma dai ta kan 0703600455, wato 0703600455. Kuma kamar yadda aka saba dai, a yau ma muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallah. Bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du, in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, shi kuma daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, yake cewa adani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatul wada' min waja'in ashnaytu minhu ko ashfaytu minhu ala al-maut. Yake cewa wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin hajjin bankwana ya zo ya duba ni saboda wata rashin lafiya da ne mai tsanani kamar zan mutu. Da Annabi so yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, balagani ma tara min al-waj'i wa ana dhumalin wala yarithuni illa ibnatun wahidatun, afa atasaddaqu bi thuluthi mali. Yake cewa ya Rasulullah, ga dai irin yadda rashin lafiya ta ci karfi na, ni kuma mutun ne mai wadata, sannan babu wanda zai gaje ni bayan mutuwa ta sai iyata kwaya daya, afa atasaddaqu bi thuluthi mali, na yi sadaka da sulusi biyu, wato kaso biyu bisa uku na dukiyata. Qala la, sai Annabi ya ce a'a. Qala, sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce, qultu, sai na ce, afa atasaddaqu bi shatri, to na yi sadaka da rabin. Qala la, sai ya ce a'a. Sai ya ce, fathuluthu, to na yi sadaka da sulusi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-thuluth, sulusi. Sannan sai sake cewa was-thuluthu kathir, kuma sulusin ma da yawa. Innaka intazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Yace kabar magadanka a cikin wadata shi yafi alkhairi, sama da kabar su suna masu bukata, suna roko a wajen mutane. Sannan yace walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta al-luqmata taj'aluha fi fimra'atik. Sannan babu wani ciyarwa da zaka yi dan Allah face an baka lada akanta. A wata riwaya cikin Bukhari, illa izzatta biha rif'atan inda Allah, sai ka sara samun daukaka a dalilin wannan ciyarwa da kai dan Allah. Yace hatta lomar da zaka sa a bakin batarka. Sai yace ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, yanzu sahabbai abokaina za su tafi su banni. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ba'iki sallallahu alaihi wasallam yace, innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadta bihi darajatan wa rif'a. Annabi yace da shi, kai ba za a barka ba kai wani aiki wanda kake neman yarda Allah da shi face ka ƙara daraja da ɗaukaka da wannan aiki. Wala allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun, kuma tayu a baka tsawon rai har ta kai wani lokacin da wasu mutane za su amfana da kai, wasu kuma su cutu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya ce, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, ka zartarwa da sahabbaina hijirarsu, kada ka dawo da su akan digadigansu. سيتي لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدي وندا يي رشي شيني سعد بن خولة النبي صلى الله عليه وسلم ينا مسج ينا جيما منسا saboda ya rasu a Makka bai samu yayi hijira ba kamar yadda kowanne sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kwadayi yake doki. Wannan hadisi yana tattare da fa'idoji masu yawa. Zamu ga Sa'ad ibn Abi Waqqas shi yake bada wannan labari kuma yana bawa dan sa Amir ibn Sa'ad wannan labari ne daga baya bayan shekaru. Yake cewa lokacin da suka fita hajjatul wada'a hajjin bankwana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi rashin lafiya a Makka rashin lafiya mai tsanani wanda kusan har ya cire tsammanin zai tashi daga wannan rashin lafiyar ya zaci cewa ita ce kwanciyarsa ta ƙarshe daga ita sai kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya dubo shi domin ya gaishe shi yayi masa addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya to shine sai yake kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ciwon da yake ciki yake gaya masa cewa ga irin rashin lafiyar da kake ga ina ciki kuma ina da dukiya mai yawa a nan za mu ga ya nuna mana cewa ya halatta ko ya dace shugaba ya rika kai ziyara ga waɗanda suke ƙarƙashinsa waɗanda ba su da lafiya ya shiga ya dubo su ya yi musu addu'a wato babban mutum ba wani aibi bane ba kuma wani kasawa bace ba kuma rashin aiki bane idan da zai je ya dubo wanda yake karkashin sa wanda yake kasa da shi sawa'un shugaba ne na addini ko ko shugaba ne na siyasa ko shugaba ne na sarauta yayin da zai je wani bashi da lafiya ya yi wani abu daga cikin lokacin sa ya je ya dubo shi yayi masa addu'a wanda yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga Sa'ad ibn Abi Waqqas bashi da lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tattaki dan ya je ya dubo shi balma mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma sahabbansa waɗanda suka yi imani da shi ba hatta ma wanda ba musulmi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je har gida ya dubo shi akwai wani yaro ba Yahude ne dan Yahudawa bashi da lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dubo shi har ma yake cewa da shi ka musulunta mana yaron ya zamana yana kallon babansa baya so ya saba masa kuma yana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunya to babansa ya fahimci dai abinda yaron yake bukata sai ya ce kawai kai wa Abul Qasimi Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kai masa biyayya saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wajensa yana cewa nagode Allah godiya ta tabbata ga Allah da wanda ya kubutar da shi ta hanyata wato kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ziyarci ma wanda ba musulmi ba kuma wannan ziyarar ta bada amfani mai kyau ta bada sakamako mai kyau a dalilin ta Allah ta'ala ya kubutar da wannan mutum daga wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wajensa yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nari bi nagode wa Allah na yabe shi na yi masa kirari wanda ya kubutar da wannan yaro daga wuta ta sababi na ta hanyata saboda haka ba gajiyawa bace a ce babba musamman shugaba yana ziyarar waɗanda ba su da lafiya yana zuwa domin ya ƙara kwantar musu da hankali shi kansa wato ita kanta ziyarar mara lafiya wani abu ne da yake taimaka masa wajen samun sauki wato abin da ya shafi kwantar da hankalin mara lafiya da nutsar da shi wato ba ƙaramin gudunmawa yake bayarwa ba wajen samun lafiyar wanda Allah ta'ala ya nufa zai tashi wanda ma ba zai tashi ba daga rashin lafiyar zai ƙara samun nutsuwa maimakon ya zama cikin firgici da lazana da tashin hankali da tsoro saboda haka ziyarar babba ba ƙaramin tasiri gare ta ba kuma sunna ce daga cikin sunnoni Annabi sallallahu alaihi wa sallama Nabi ya kai wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wannan ziyara Sa'ad ibn Abi Waqqas sai yake cewa ya rasulullahi kaga irin yadda cuta ta yi mun tsanani kaga yadda annabi yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cutar ko rashin lafiyar da yake ciki wannan yana nuna cewa babu laifi dan mutum ya faɗi rashin lafiyar da yake ciki ga wanda yake fatan zai masa addu'a koma watakila in yana da wani magani da zai bashi yace ina fama da rashin lafiya iri kaza ko rashin lafiya ta tana damuna ko wani abu mai kama da haka wannan baya daga cikin kai koke zuwa ga wani Allah akwai kai koke da ainihin laki zuwa ga wani Allah wanda ba a san shi mutum abin da ya same shi wanda yake mara da kyau to ba daidai bane ya rika laki yana kai kuka zuwa ga wani ba Allah ba annabi Yaqub lokacin da dansa ya bace ko kuma aka batar da shi annabi Yusuf alaihi salam da kuma dan uwan annabi Yusuf din Binyamin a lokacin yake cewa innama ashku bassi wa huzni ila Allah innama ashku bassi wa huzni ila Allah da damuwa ta da bakin ciki na ina mai da shi ga Allah ina kokawa wajen Allah to haka ya kamata mutum yayin da yake cikin damuwa da tashin hankali ko wata kaddara ta auka masa mara dadi to ya rika kai kukansa gurin Allah ba ya rika raki a gurin mutane ba kamar yana kai karan Ubangiji gurin bayinsa wanda wannan bai dace ba to amma dan ka fadi irin abin da yake damun ka ga wani wanda kake fatan addu'arsa ko kake tunanin yana da abin da zai taimaka maka da shi na magani wannan baya daga cikin rakin da aka hana shi yasa anan Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam qad balagani min alwaji ma tara ka dai ga irin yadda rashin lafiya ta yi mun tsanani sanne cewa ana zumal ni mutun ne mai kudi wannan ya nuna Sa'd ibn Abi Waqqas yana daga cikin masu kudin sahabbai tare da cewa lokacin da aka yi hijira zuwa Madina ba shi da wani abun a zo a gani na wadata balma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rika zama suka rika kwana a cikin masallaci saboda ba su da gurin kwana gidajen mutanen Madina sun cika da baki ya zama na babu inda za a kai wani bako sabo da zai zo ya yi hijira sai ya kasance Sa'd ibn Abi Waqqas yana zaune ne a masallaci na Annabi sallallahu alaihi wa sallama har lokacin da Allah ta'ala ya hore masa ya azurta shi saboda Sa'd ibn Abi Waqqas yana cikin masu wadata daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abu Bakar irin su sayyidina Uthman ibn Affan irin sayyidina Uthman ibn Affan irin su Abdurrahman ibn Auf da shi Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ma hatta bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wato ciyar da matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suke ba su abin da za su amfana da shi za su ci a shekara saboda haka yana ɗaya daga cikin masu wadata wannan ya nuna kenan ita wadata a karan kanta ba abin kushewa ba ce ba abin gujewa ba ce tun ya ce shi baya son ya samu kuɗi ko baya son ya yi kuɗi yana ga kamar gujewa wadata wani abu ne wanda shari'a take yabo a'a shari'a tana yabon idan an baka Allah ya baka ka gode idan bai baka ba ka yi haƙuri ka nema a wajensa wannan shi ne abin da shari'a take yabo kuma a gurin Allah ba zai yi wa mutum hisabi ba ne akan ya bashi kuɗi ko bai bashi ba zai masa hisabi ne akan ayyukansa na ƙwarai idan ya aikin kirki Ubangiji ta'ala ya bashi kyakkyawan sakamako ba tare da duba cewa yana da kuɗi ba a duniya ko bai da shi wanda ya ba daidai ba Allah ta'ala zai masa hukunci gwargwadon aikinsa ne ba gwargwadon wadatarsa ko rashinta ba saboda haka wadatarsa ba za ta sa Allah ta'ala a lahira ya yafe masa ba a kai shi aljanna kawai saboda yana da wadata hakanan talaucinsa ba zai sa Allah ya yafe masa ba kamar yanda talaucinsa da wadatarsa ba su Allah ta'ala ya azabta saboda wannan inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku tsoron Allah shi yafi ku karamci da matsayi da girma da daraja a gurin Allah saboda haka wanda yake yafi kiyaye dokokin Allah a cikin mawadata to yafi wanda yake cikin talauci yafi kowa talauci amma kuma babu tsoron Allah a zuciyarsa wancan ya shiga aljanna saboda sakako saboda kyakkyawan ayyukansa tare da wadata da Allah ya bashi anan wancan kuma ya shiga wuta saboda wato lalacewar zuciyarsa da munin zuciyarsa da lalacewar aikinsa duk da talaucin da ya fama da shi a nan duniya saboda haka ita wadata da rashinta ba shi ne abinda hisabi yake ta'allaka da shi ba ranar gobe kiyama na'am za a yi maka hisabi akan abinda ka samu na wadata da dukiyar da ka tara da yadda ka kashe ta da inda ka same ta wannan za a yi maka ba zai hana a yi maka hisabi akan wannan ba to amma in ya kasance ta halal ce kuma ka ciyar da ita inda ya dace ka taimakawa wanda ya dace ka taimakawa wannan ba wani abu bane illa iyaka dai Ubangiji ta'ala don ya tabbatar da adalcinsa ne maganar cewa akwai hadisin da ya ce fukara ko kuma fakire za su riga Abdulrahman ibn Auf shiga aljanna da wajen shekara 500 ko kuma ba zai shiga aljanna ba sai yana da rubi wannan ƙarya ne babu magana cewa dan mutum yana talauci zai riga Abdulrahman ibn Auf kuma Abdulrahman ibn Auf ba shi kade ne yake da wadata ba ai gabanin sa an yi mawadata da yawa an yi ma cikin annabawa waɗanda suke sarakuna ne san mallaki duk duniya ma irin su Annabi Sulaiman irin su Annabi Dawud so saboda me shi zai shiga aljanna yana jan kafa ko yana jan ciki ko yana lallafi dan yana da wadata su in dai wadata ce to sai kasance waɗancan da suka samu sarauta su ba ma za su shiga ba kenan tunda su sun mallaki duniya gaba ɗaya sun mallaki mutum da aljan to abin da yake a karkashin sarautar su yana zama mulkin su ne mallakar su ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa Annabi Sulaiman haza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab gashi nan kyautar mu mun tila mun baka ka dauka ka ba mu wanda kake so ka hana wanda kake so ba tare da bincike ba saboda wannan hadisi ba gaskiya bane cewa Abdulrahman ibn Auf zai shiga aljanna yana jan ciki wannan ba gaskiya bane to wannan Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa ana zumalin wala yarithuni illa ibnatu li wahida kuma babu wanda yake zai gaje ni sai yata guda daya wannan wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akan cewa idan mutun ya mutu ya bar ya daya bai da kowa bai da wasu wanda zasu gaje shi sai ita kadai to za ta iya cinye dukiyar ita kadai wannan daya ne daga cikin ra'ayukan malamai da suka fada dangane da wannan domin yana cewa wala yarithuni illa ibnatu wahida saboda haka inda a ce za a ba ta kasanta ne sauran kuma a tafi da shi baitul mali to da ba zai rika kokawa ba cewa gashi yana da kuɗi da yawa kuma yarsa ce kawai za ta gaje shi sai to ai kuka mutu ma za a ba ta iyana ta ne sauran za a kai shi baitul mali saboda haka ko kai sadakar ko kakkai akwai inda za a kai dukiyar sa ta amfana amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga masa wannan ba to shine yake to afa tasaddaqu bi thulusi mali na yi sadaka da kaso biyu bisa uku na dukiyata wannan yana nuna maka yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suke da kwadayin alkhairi matuka da gaske ka duba so yake ma ya bada sulusi biyu na dukiyarsa wato kaso biyu bisa uku na dukiyarsa saboda ya ciyar da shi fi sabilillah wannan yana nuna maka yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rika fitar da dukiyarsu suka rika bada ita fi sabilillah ba tare da sun yi rowa ba ga Allah ko kuma sun yi rowa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko sun yi rowa ga mu'mini to shine sai Annabi ya ce da shi a'a ya ce to in bada rabi Annabi ya ce a'a ya ce to sulusi Annabi ya ce to sulusi amma dai sulusi ma yana da yawa to wannan hadisi akwai fawaid da yawa a cikin sa amma insha Allah za mu dakata anan zuwa shiri na gaba insha Allah za mu dora daga kan inda muka tsaya Allah ta'ala ya mana jagora
to amin sumamin tamin mutu farko dai a wannan mako ta fito ne daga Zinyano ya madawa dake cewa shin yawan waswasi yana iya bata sallah
waswasi idan har ya fitar da mutum daga hayyacin sa ya kasance ma yana jin kamar ma ba sallah yake ba babu shakka zai bata sallah illa iyaka abinda ake bukata ga mutum dan ya kasance mai yawan waswasi ne to kada ya rika aiki da waswasin kada kuma ya sakarwa zuciyarsa linzami duk abin da ya zo masa na waswasi ya kade shi kada ya yarda da shi in ya kasance yana biyayya ga wannan waswasin to karuwa zai ta yi saboda haka wannan shine zai magance masa waswasi kawai ya rika jin cewa to yanzu saraka'a nawa yayi ma in yayi uku ya rika jin wai biyu yayi ko in yayi hudu ya rika jin ko uku yayi to duk sanda wannan waswasin ya zo masa kawai ya kade shi matukar ya zama mai yawan waswasi ne in yayi raka'a uku amma zuciyarsa tana gaya masa ko biyu yayi to ya dauke ta uku ci ukun yayi in yayi hudu zuciyarsa take riya masa cewa ko uku yayi to kawai ya dauke ta a hudun yayi saboda da zarar ya kasance yana biyayya ga wannan waswasin to kullun kuma zai ta karuwa kullun zai ta karuwa sai ya sujjada biyu sai ya rika jin cewa ai sujjada ɗaya yayi sai ya kuma koma yayi ta uku to in yayi sujjada biyu amma zuciyarsa tana cewa to ko sujjada ne ɗaya yayi to kawai ya watsar da wannan waswasin ya dauka sujjada biyu wannan shine kawai zai magance masa waswasi a sallah amma in waswasi yayi sar yayi yawa a zuciyar mutum har ya fidda shi daga hayyacin sa har ya ta tunanin wasu abubuwa daban in yayi yawa to babu shakka zai iya lalata mutum sallarsa
to sai mai tambaya na gaba wanda ke cewa malam wani abu ne kai tsaye ya bambanta sujjada qabli da kuma ba'di a hukunci
to tun daga sunan su ma zaka fara gane da bambanci wannan an ce qabli wannan an ce ba'di wato wannan qabla salam wannan ba'da salam wannan za a yi ta gabanin sallama wannan kuma za a yi ta kafin sallama sujada qabli kafin ayi sallama ake yin ta sujada ba'di kuma bayan an yi sallama ake yin ta sannan abu na biyu sujada qabli ana yin ta ne ga wato ana yin ta ne saboda an yi ragi a cikin sallah to mutumin da ya rage wani abun da ya kamata ya yi shi a sallah musamman abubuwan da suka shafi wajibat a na sallah ya kamata ya zauna sai ya miƙe to kaga wannan ya rage wani abu na wajibi a cikin sallah to sai ya yi sujjada qabli ita kuma sujjada ba'di ana yin ta ne inda wato ainihin akai ƙari a sallah inda bai kamata ya yi wani abu ba amma ya manta ya yi ya yi raka'a uku sai manta ya zauna sai ya fara tahiyatu da cewa ai raka'a uku ya sai ya tashi ya kawo ɗayar to kaga ai ya samu ƙarin wani zama da wata tahiya da ya yi ba a mahallinta ba to sai sujjada ba'di wato sai sujjada bayan ya yi sallah wannan su ne babban abin da yake bambance sujjada qabli da ba'di sujjada qabli idan mutum ya manta ta bai yi ta ba tana komawa ba'di wato da mutum yana da sujjada qabli a kansa sai manta ya yi sallama sai ya tuna akwai fa qabli da zai yi to sai ya dawo ya yi kaga ta koma ba'di
to sai tambayar Shafi'u Haruna rike tambayar menene hukuncin daga murya yayin tasbihi a ruku'u ko kuma sujada
ba buƙatar ka daga murya ba buƙatar ka daga murya kawai kai yadda zaka ji yadda kanka kai kadai saboda inda a ce kowa zai daga murya lokacin da yake tasbihi ko a ruku'u ko a sujada to da sai masallaci ya rika dimewa da hayaniya lokacin da aka yi sujada ko aka tafi ruku'u sauraka abinda ake bukata hatta liman shi ma ba sai an ji me yake faɗa ba ko da ma akwai wanda zai ji kai ya wuce na kusa da shi dab da dab amma ba bukatar daga murya anan
to sai tambayar Dahiru Idris Alhassan wanda ke tambayar wane ne Abu Ayyub Al-Ansari
ɗaya ne daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sunan shi Khalid ibn Zaid ibn Kulayb wanda mutumin Madina ne kuma sannan daga kabilar Khazraj yake daga wato far'in reshen Banu Najjar sune akhwalun Nabi sallallahu alaihi wasallama sune dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama na wajen uwa shi wannan Abu Ayyub daga wannan bangare ko wannan kabila ya fito mutumin kabilar Khazraj ne kuma bangaren Banu Najjar shine wanda ya samu sharafin ba saukar Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa lokacin da ya yi hijira kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina dakin matarsa Sauda bintu Zama da lokacin ita kadai ce matarsa Aisha lokacin ba ta tare ba to kafin ya samu ya gina dakin ta ko gidanta ko ya gina masallaci to ya sauka ne a gidan Abu Ayyub Al-Ansari Khalid ibn Zaid a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina duk mutanen Madina kowa yana kwadayin ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soka a gidansa saboda haka sun biyo taguwarsa kowa yana kokarin yadda zai jalin zamin ta yayi gidansa da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cewa da su da'uha fa innaha ma'mura ku kyale ta ita wacce aka bawa umarni ce wato an bata umarni inda ya kamata ta tsaya nan za ta tsaya saboda haka kowa ya zira mata taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ido har sai da ta zo daidai kofar gidan Abu Ayyub Al-Ansari sai ta duƙu kusa a gurin to sai aka fahimci cewa nan Allah ta'ala ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka gidan Abu Ayyub Al-Ansari gidan bene ne akwai sama da ƙasa ne to gida ne na bene sama da ƙasa sai ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a sama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gare ya zauna a ƙasa saboda masu zuwa gaishe shi in ya zauna a sama zai zama akwai takuruwa ya zama na Abu Ayyub Al-Ansari yana ƙasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sama to duk wani wanda zai zo gaishe shi to sai ya biyo ta ƙasa kuma ga iyalansa zai zama akwai takuruwa a ciki sai ya ce a kabar in zauna a ƙasa kai da iyalinka sai ku zauna a sama suka zauna a sama da dare sai ruwa ya bare to shine ya tashi ya dauki abin nan gwadansu da suke rufa da shi shi da matarsa su karɓi bin ruwan nan suna ta tsane shi kar ya zubo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka a daren da ya ba su samu sun yi bacci ba da safe ya sauko ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa abin fashi ya dame shi kuma yana jin nauyi a ce shi yana sama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa ya ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yake shi yana sama kuma ya ganshi yana yawo da takalminsa ko da kafafunsa yana taka saman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauraka abin ya dame shi ya dame shi ya dai matsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta bashi hakuri. To wannan shine Abu Ayyub al-Ansari, yana da falala ba kankanuwa ba a musulunci, na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yaƙe-yaƙe wajen ɗaukaka addinin musulunci, ya yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk ya halatta, sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance cikin waɗanda suka karkafuta da su, ana yaƙi da su a gurare daban-daban, ƙarshe ma a gurin wajen jihadi can Allah ya karɓi ransa, wato ya rasu, ba wai aka kashe shi ba, ya rasu. Ya ce kuma inda duk ya rasu abin ne shi, shi yasa har zuwa yanzu kabarin Abu Ayyub al-Ansari yana ƙasar Taki lokacin da musulmi suka je, a wancan lokacin tana ƙarƙashin daular Rumawa. Akwai wasu ruwayoyi da suke nuna cewa Abu Ayyub al-Ansari shi ya nemi cewa ma in an wato in ya rasu ya gaya wa Yazid ibn Muawiya, wanda shi ne a lokacin yake jagorancin ita wannan rundunar zamanin Muawiya ibn Abi Sufyan, ya ce da shi idan na rasu a ɗauke ni sai ka shiga ya kawo lulaka da ni can cikin garin kafirai iya inda za kake ga za ka iya zuwa, sannan ku yi kabarina a nan ku binne ni. To kuwa haka aka yi, daga baya kabarinsa ya zama a cikin tsakiyar ƙasa ta musulmi, wato Allah ta'ala ya ba wa musulmi nasara suka buɗe wannan garuruwa aka shigar da musulunci. Saboda kabarinsa yanzu yana ƙasar Taki. Abu Ayyub al-Ansari ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 52.
Sai tambayar kusai, wato tambaya ta gaba da take cewa shin dole ne idan mutum ya ci wani abu bayan ya alwala sai ya kuskure bakinsa?
To abinda ake bukata wajen mai sallah ya zama na sallah sai ya yi ta da nutsuwa da khushu'i, wato kada wani abu ya rika ɗaukar hankalinsa. Idan ya ci abinci, misali ya ci abinci da sauran abinci a bakinsa ko ɗanɗanon abinci a bakinsa, idan ya shiga sallah ba ba ma ke rika lashe-lashe, to kaga wannan zai rage masa wani abu na nutsuwa da khushu'i a cikin sallarsa. Wannan shi yasa ya zama mustahabbi, ba wai wajibi ba, mustahabbi da zai kurkure bakinsa ya zama na bakinsa babu wani ɗanɗano, saboda yadda zai shiga sallah yayi ya gama cikin nutsuwa da khushu'i ba tare da wani abu ya jujjuyo masa ba. Amma da za a ce misali ya ci abinci ya je kuma ya yi sallah bai kurkure bakinsa ba, ba a cewa sallarsa ta ɓaci ko bata yi ba, saboda cin abinci baya warware alwala, sai dai cin naman raƙumi bisa magana mafi rinjaye, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin naman karawa wata dabba da kuma naman raƙumi. An tambaye shi zan yi alwala idan na ci naman karamar dabba al-ghanam kenan, annabi ya ce a'a, ce to in na ci naman raƙumi fa, annabi ya ce kai alwala. To kaga wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin cin wani abincin da aka yi shi da naman karamin dabba, rago ko tinkiya ko naman kaji ko wasu abubuwa, da wanda kuma aka dafa da naman raƙumi, annabi ya bambance tsakanin su wajen hukunci. To in ba wannan ba, dan ka ci abinci wannan baya buƙata, ba a ci alwalar ka ta kare dan baka kurkure bakinka ba, inda ta kare ne to ba kurkure baki kawai za ka yi ba, sai dai kai alwala ka saki alwala gaba daya, kamar yadda yake faruwa ga wanda ya ci naman raƙumi. Saboda haka babu ba wajibi bane kurkure bakin, amma da mutum zai kurkure yana cikin mustahabbat, abubuwa masu kyau domin zai taimaka masa wajen samun khushu'i a cikin sallarsa.
Sai sakon Abba Abdullahi Agalawa wanda ke cewa shin idan mutum yana da ubangida a kasuwa amma kuma ubangidan baya biya masa haƙƙinsa, to baya biyan sa haƙƙinsa, to idan ya daukar masa kuɗi a matsayin haƙƙin nasa yayi laifi?
Wannan bai dace ba. Duk harkar kasuwanci ana so ya zama akwai yarjejeniya tsakanin bangarori duka biyu. Ba a yi da kuyi kasuwanci kai ta bangaren ka kayar da shi ɗaya bai yadda ba. Allah cewa illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai abin da ya kasance kasuwanci ne ta hanyar yarjejeniya tsakanin ku. To kaga bana jin akwai wani ubangida da zai yadda kai ka rika yi wa kanka albashi da kanka a cikin kudinsa, ce in ka gama ciniki kawai ka duba ka ga yanzu me ya kamata kawai ka dauka kai ka ba wa kanka albashi, inda haka za a yi to da ko gwamnati ce da sai an cutar da ita, ta ce dai ake ga tana da kuɗi kuma kamar kuɗin banza, to ko ita ce kowa zai rika dumbuza albashinsa da kansa ya yi wa kansa ƙarin albashi san da ya ga dama, to babu shakka da an karya ta. To bare kuma wani mutum guda ɗan kasuwa ya zamana yaransa su za su rika yanka wa kansu albashi su iba da kansu, abinda ya kamata tunda haƙƙinka ne ya kamata ka gaya masa cewa to kai ma mabuƙaci ne, kan kana da iyali to kana bukata ciyar da su amma baka da iyali kai kanka mai bukata ne ka karan kanka saboda haka wannan harka da kuke yi kai kana tsare masa kaya kana sayar masa to ya kamata a yayin jije ne ga abin da zai rika baka abinda zai baka ko a yini ko a sati ko a wata gurgurdan yadda kuka yi yarjejeniya da shi ko gurgurdan irin cinikin da kai gurgurdan irin abinda zai sallame ka wannan dai yadda kuka ga da muku ittifaki to wannan shine a shari'ance ya halatta amma haka kawai ka zamana kai zaka rika iba da kanka idan har aka yi wata wata zai biya ka watan yazo bai biya ka ba to kana iya kokawa in ma kaga cewa baya biyan ka kana iya barin wannan aiki din ka nemi wani tunda daman abin da yasa kake masa aikin ai dan ka samu abin da zaka rike kanka ne ka rike iyalin kan kana da su amma ba daidai bane ya zama kai zaka rika dauka da kanka kana bawa kanka
to sai sakon Shaibu Tela Bichi wanda ke cewa mallan nabi wani sallah sai naga kuma yana dora goshin sa akan hannayensa idan zai yi sujada to ya matsayin sallah ta
sallah kai da shi duka ba tai ba tunda har ka ganshi kuna sallah yana haka inda a ce misali sai da ka gama ko ka gama sallah ya tashi zai nafila sai kaga ashe ma haka yake sujjada to wannan sai sallah ka a baya tayi domin ga wanda yake bin liman to sallar sa tana da alaka da itikadin sa dangane da liman idan da zai bayyana cewa abinda liman daya wannan wannan liman ko sallar sa bata yi ba amma kai da farko kana da ganin sallar sa tayi san da ka bi shi to kai ba aka saki sallah ba wato kamar misali liman ne yayi sallah ga mutane amma bai da alwala mutane ba su sani ba yana da alwala ko bai da alwala ta kare ko bata kare ba to su duk sallar su tayi amma shi bata yi ba ko da zai fito ya ce jama'a sati biyu ina muku sallah amma ko wallahi bana alwala to wannan shi ta shafa ko dai yanzu kun gama gane shi cewa ashe shi mahaici ne ba za ku saki bin sallah ba daga lokacin ba ku karabin shi ba amma sallar ku ta baya ba za ku dawo ku ce to sallar sati guda ko sati biyu sai kun saki ba irin wannan ana akan ba da labari a cewa wani wanda ba musulmi ba ya yi shigan burtu ya shigo cikin musulmi ya nuna shi musulmi ne ya dau shekaru yana taya musulmi sallah daga baya suka gane ba musulmi bane to azo ana ta maganar cewa to sallolin su na shekarun da suka yi sai shi kuma ya koma gefe yana ya cuce su to wannan wanda suka san musulunci sun san ba wani da cuta ya nuna shi musulmi ne kuma ya fito a matsayin malami an ganshi yana karatu ya haddace wani abu na Qur'ani ya haddace wasu abubuwa na hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san hukuncin sallah har suka nada shi limami alhali shi a zuciyarsa ba musulmi bane to ko shekara nawa aka yi matukar ba su gano cewa ba musulmin bane ta rana su ganshi a coci yana bada sallah ga mutane coci matukar ba irin wannan suka gani ba to su sallar su tana nan wannan zamantowarsa a zuciyarsa ba haka bane su ba dora musu su binciki zuciya ba abinda yake cikin zuciya wannan sai an je alkiyama Allah zai tona shi yau mutum da sarair amma a nan duniya hukuncin zahiri ake da zahiri ake hukunci saboda haka mutumin da kaga yana sallah ka bi shi sallah ka daga baya ka gane cewa ba kasa yake sai ya kan tafin hannunsa yake sujjada wanda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman la tusibu anfuhu min as-sujudi ma tusibu min al-ardi ma tusibu ma tusibu jabhatuhu nabi na cewa babu sallah ga wanda hancinsa baya taba kasa kamar yadda goshinsa yake tabawa kaga min al-ardi baya taba kasa kamar yadda goshinsa yake tabawa to wannan gaba ɗaya ma akan tafin hannunsa yake sujjada ba akan ba kasa ba akan shimfiɗa ba to wannan ba shi da sallah to in har baka sani bane sai bayan an gama sallah daga baya ka fahimta to babu komai sallah ka wacce ta baya tayi amma idan kuna tsakiyar sallah ne kamar a ce ku biyu kuke yi yana gefen ka sai da aka yi sujjada aka yi raka'a ɗaya aka yi ta biyu a ta uku sai ka kula cewa ashe baya dora goshinsa a ƙasa shikenan sai ka katse sallar ka da shi ka ci gaba da taka zaka dora ne akan wacce ka sallata ba sai ka da ka saki fresh ba in kun yi raka'a biyu zaka ce ka sallaci kashe sallar ka ne daidai yake da wanda yana sallah alwar shi ta warware in an tashi ba wai saki ta ake yi ba ko ya tuna bai da alwala in an tashi ba saki ta ake yi matukar ba a gama ba shikenan sai a dora akan wannan saboda haka in ka hango shi yana sujjada akan abin nan to kai sai kawai kai niyyar kun rabu kai ka kuyi hazafi raqo baini wa bainika saboda haka kai ka ci gaba da sallar ka kai kadai shi ma ya ci gaba da yadda tashi take shi kadai.
To sai wani yake cewa wai ya saki matarsa saki uku a kalma daya, shekara uku kuma ba ta yi wani auren ba, to shin ya halatta ya daure ita?
To irin wannan ba zan iya maka fatawar yanzu ku je ku sake dawo da aure ba, ta ce lokacin da abin ya faru ne ga kaza ta wata kila ma akwai wasu wanda abin nan sai a yi magana, amma abu shekara uku yanzu ka ce kai kalma ɗaya kai ba saki ne na ɗaya bayan ɗaya ba, wannan yana da wuya haka ba maka fatawa cewa ku koma, saboda haka ka je ka samu wani malami ka zauna kai ka zube masa bayanin ya maka tambayoyin duk da ya kamata ya maka sannan ya baka fatawar da ya dace.
To sai sako na gaba wannan shi kuma yake cewa wai ina zuwa makarantar Alkur'ani kuma a masallaci muke zama, shin ya halatta na je idan ina cikin al'ada?
To maganganu biyu ne da malamai dangane da mace da take al'ada za ta shiga masallaci ko za ta shiga ba. Jumhur suna cewa ba za ta shiga masallaci ba saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wajen fitar mata sallar Idi cewa waɗanda suke masu haila waliyatazinnal musalla wa hatta masu haila su fita amma su kaucewa su nisanci gurin da ake sallah. To suna hujja da wannan cewa hatta musalla an ce kasu zauna a cikin musalla su koma gefe, to bare ku musallaci wanda yana gaba da musalla, saboda haka suke ganin mace mai haila ba za ta shiga masallaci ba. Haka nan akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri a cikin sunan Abi Dawud wanda yake cewa inni la uhillu al-masjid li junubin wala ha'id, bazan halatta shiga masallaci ga mutumin da yake janaba ba ko wanda yake wacce take da haila. To wasu na hujja da waɗannan hadisai akan cewa bai halatta ba, wanda shine ra'ayin jumhur, amma wasu daga cikin malamai suna ga waɗancan ba za su iya zama dalilai da za su hana mace shiga masallaci ba tana haila idan akwai bukatar haka. Idan har akwai bukatar hakan za ta iya shiga ta zauna ko ta wuce duk babu komai ko ta dauko wani abu. Suka ce saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda ya cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta je ta dauko masa tabarma a cikin masallaci, sai yake cewa wato gurin da yake sallah, sai ya rasulullahi inni ha'id, sai ya rasulullahi sai haila nake fa, Annabi ya ce haidatuki laysat fi yadiki, ce haila ki ba hannunki take ba, bari a ce in kin shiga zaki bata ko tabarmar ko masallacin, saboda haka ki shiga ki dauko. Sai ce haidatuki laysat fi yadiki ya nuna kenan da a ce a hannunta take shine za a ce za ta bata abin nan, so za ta iya shiga. Sannan akwai hadisin a cikin Sahih Bukhari na wata kuyanga wacce mutananta suka kala mata sharri, suka jefe ta da wani satar abinda bata sata ba, wato wani abin wuya ne, suka ce ita ta sata. To bayan sun yi mata wannan tuhuma sai kuma gashi abin wata shirwa ta jeho abin daga sama aka tsinci abin, daga fahimci cewa ashe ba ita ta sata ba. To shi ne ta zo nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai ta masallaci, anan ta zauna wajen wata guda ko fiye da haka a cikin masallaci. Ibn Hazm yana cewa kaga mace ce balagaggiya kuma ta zauna a cikin masallaci, wanda an san al'adar mata a duk wata suna yin al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da ita lokacin al'ada a fito da ita ba, wanda yake nuna halaccin mace in akwai bukatar zamanta a masallaci ta zauna a cikin masallaci, ko da kuwa tana al'ada matukar dai ba za ta lalata gurin da ake sallah ba. Annabi ya aje wannan mata a cikin masallaci da cewa mace ce wacce za ta iya yin al'ada. To saboda haka wancan hadisi kuma na Abu Sa'id inni la uhillu al-masjida li junubin aw ha'id, wanda yake cewa ban halatta wa mace mai haila ta zauna a masallaci ba ko mai janaba, hadisi ne wanda yake da rauni, hadisi ne munkar, raunin sa ma yana da tsanani kwarai da gaske, saboda haka ba zai iya zama hujja a cikin irin wannan mas'ala ba. Hadisin waliyatazil al-huyyad al-musalla, wanda yake cewa mata masu haila in sun je su aurace gurin da ake sallah, wannan ba yana nuna saboda suna hailan wato bai halatta su zauna a ciki ba, saboda in sun shiga gurin da ake za su katse sahu, su ba sa sallah kuma suka shiga cikin sahu kaga zai zama sahu ya kakkatse, saboda aka cewa illar kawai saboda hailar su ce aka ce kar su zauna a musalla, wannan ba zai zama ba illa bace wacce take ko ba nasibi ne wanda yake sarihi. To a shahid dai duk sanda ya zama akwai buƙatar mace ta shiga masallaci ko dan karatu ko sauraron lecture ko dauko wani abu, hailar ta ba za ta hana mata ba, musamman ma kamar yanda wasu daga cikin malamai suke cewa haila wani abu ne da mace ba ita take jawo kanta ba, ba kamar janaba ba. Janaba mutum na iya rabuwa da ita sanda duk ya ga dama, sabanin haila ita sai sanda ta dauke, in ta zo ba za mace ba za ta iya cewa ita a yau ta zo a yau za ta kawar da ita ba, ba kamar janaba bace. Kuma wani abu ne da Allah ta'ala ya rubuta wa mace mata, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam, saboda haka wani abu ne wanda ba ita ke wa kanta ba kuma ba ita ke dauke wa kanta ba. To bai kamata a hana ta wani abu na addini ba ko na ambaton Allah ko na karatun Qur'ani ko na halatta gun karatun Qur'ani tsawon lokutan da take dauka tana haila, tare da cewa ba ita ce ta jawo kanta ba, wani abu ne na kaddara Ubangiji ta'ala ya abinta. To bai kamata ya zama kuma wani abu da zai zama shamaki tsakaninta da abinda za ta samu lada ba, kamar halarta karatu ko gurin karatu ko zuwa inda ake karantarwa. Saboda haka in aka ce haka, matar da take karatu tana daukan Qur'ani misali a halka kuma ba ita kadai bace cikin group ne, to zai zama da duk wata sai ta yi fashin iya adadin kwanakin da take haila, wata tana haila wata kila za ta yi kwana 7 8 tana haila, ce duk a cikin kwanakin wannan za ta yi fashin karatunta, to wannan zai zama akwai cutarwa gare ta. To bai kamata a yi mata wannan ukuba ba a bisa hikimomi na shari'a da makasid na shari'a akan abin da ba ita ce ta yi dora wa kanta ba. Saboda haka in har akwai buƙatar karatu da zai sa a yi, to mace za ta iya halarta babu komai insha Allah.
To sai sakon Ibrahim Gezawa wanda ke cewa mallam idan Allah ya yi mana ƙarin bayani akan daidaita sahu, shin kafafu ne ake haɗawa ko kuma kafada?
To abinda hadisai suka nuna, hadisin Anas, hadisin Nu'man ibn Bashir da wasunsu suna nuna ana haɗa duka biyun ne, da kafadin da kafa. Ce fa ra'aytu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yulzuku ka'ba ahaduhum yulzuku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Nu'man ibn Bashir yake cewa naga ɗaya daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo sahu yana haɗa digensa da digen dan uwansa da kuma ainihin kafadarsa da kafadar dan uwansa. Abinda ake nufi da hadawa anan ba wai ana nufin dole kafadarsa sai ta jingine da kafadar wannan ba, wani abu ne da watakila ma in aka ce haka ba zai yiwu ba, saboda a cikin sahu wani dogo ne wani gajere, to kaga ka ce duk sai sun kafadin su sun hadu da juna, to anan kaga sai inda shi gajeren wani ciko za a yi masa yadda zai taso har ya kai tsawon wanda yake mai tsawo. Abinda ake nufi muhazat, wato su zama sun jeru sun zama wato a layi guda, ta yadda wa wannan bai yi wo ciki ba, wancan bai yi waje ba, wannan bai motsare can ba, to kowannen su ya zama ne sun tsaya a layi guda suna saiti guri guda kuma ba tare da sun bar gab a tsakanin su ba. Wannan shine abin da ake nufi da hada kafada da kafada da hada diddige da diddige, ba yana nufin cewa kafadar da kafadar sai sun gogi juna ba, ko diddigen da diddigen da diddigen wani diddigen sa sai wani tsafa suna da tsawo wani kuma ba ta da tsawo. To yana abinda ake nufi kar su bar wata furja, wato kar su bar wani guri wani gap tsakanin su ta inda shedan zai shiga ya samu wasuwasi. So abinda ake bukata ga masu hada sahu su hada kafadan su kuma hada digadigan, ba wai daya daga cikin su ake bukata ba banda daya.
To sai sako na gaba wanda ya fito daga maman Muhammadu da take cewa na halatta mace ta tafi wata kasar karatu ba tare kuma da muharraminta ba,
ita kadai ta yi tafiya sama da kwana uku, sama da tafiyar kwana uku bai halatta ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana, sai wala tusafiru imra'atun masirata thalathata ayyam illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram, kada mace ta yi tafiyar da take tsawon kwana uku, wato face tare da ita akwai mijinta ko kuma wanda yake muharraminta, mijinta ko wanda ya haramta ya aure ta kamar ubanta ko wan ubanta ko kanin ubanta ko danta ko dan uwanta, wato wa ko kani. Saboda haka wannan shine abinda hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, masirata thalathata ayyam da ya faɗa abinda yake nufi da tafiyar kwana uku, wato tafiyar da a da ake yin ta a kwana uku ba wai ana nufin tafiyar yanzu ta kwana uku ba, tafiyar yanzu ta kwana uku a dacen watanni ne, wasu ma za a dau shekaru. Yanzu nan awa hudu daga nan Kano sai ka sauka birnin Jidda a cikin awa hudu, wanda a da in a da ne wasu shekara suke yi ma ba su je ba. To ba wannan kiyasin ake, kiyasi irin na da kamar wanda zai taso daga Makka ya ce zai zo Madina, tafiyar kilomita 400, to ba zai yi ta ba a da can sai ya kwashe kwana uku ko fiye da haka yana tafiya. To irin wannan, saboda tafiya ne akan raƙuma ko kuma tafiya ne akan dawakai. To wannan shine kiyasin da ake nufi da masirata salasta ayyam, wato mu ci tai tafiyar kilomita yanzu a kaddara kilomita 300 abin da ya sama. Kada mu ci tai wannan sai tare da mutum wanda yake muharraminta ko kuma zo abin nan a mujinta. Dukkan wata tafiya da za a kira ta bulaguro ce tayi bulaguro. In tafiya ne a cikin gari, gari za ta bari ba, wannan babu matsala. Wato in dai har a cikin gari ne ba sai ta samu muharrami ba. Wanda yake na'ibawa, mata da take na'ibawa ta tafi rijiyar lemo misali, ko ta tafi bacirawa, kaga ƙarshen gari da ƙarshen gari kenan. To wannan ba a cewa sai ta samu muharrami, tun zai a cikin gari ake. Amma in za ta fita ta bar gari, to shikenan wannan lokaci sai ta nemi, sai ta nemi abin nan. Kamar ta tashi daga cikin garin Kano za ta je ainihin Bichi, to kaga ta fita daga gari. To wannan yana da kyau a zama tare da ita akwai muharrami. Wannan shine abin da ake nufi. Sannan idan misali karatu ne, misali a ce za a kai wacce karatu, wani nata, babanta, ko wanta, ko dan uwanta dai wanda yake muharraminta ko mijinta, zai iya daukanta ya kai ta can. In ya kai ta can, idan kata a hannun waɗanda suke su ne masu kula da harkar karatunsu, shikenan. Dama abin da ake nufi ta zama a halin tafiya. Amma in har ta je garin, wannan shikenan, ba za ka ce ai ta yi tafiya ba, tunda tafiyar ba ita kadai ta yi ba. To kamar yarinya da take karatu a wani guri a wata jiha misali, babanta ya sa ta a mota ya kai ta har makarantarsu. Wannan shine abin da ake so, kai ya ce ita kadai ta je tasha ta shiga mota, wannan kuskure ne.
To sai sako na gaba wanda ke tambayar shin menene matsayin kuɗin la'ada da ake bayarwa idan an yi ciniki, ko kuma kuɗin takalmi da ake baiwa masu nemo haya?
To duk wanda ka bashi aiki, in ka biya shi ladan aikinsa ba laifi ba ne, kusan ma haka shi ne wajibi. Mutumin da dai ya maka aiki, ka biya shi ladan aiki. Simsar shi ne dillali, da ana ce mata samsara, ana kiran shi kansa dillal ɗin, saboda shi ne yake jawo wa mai ciniki kwastoma, ko ya jawo wa kwastoma wanda zai sayar masa da kayan da yake bukata. To duk wanda za ka sa shi wani aiki, ka ce ya je maka abu kaza, ina neman gida zan saya, in zo in samu mutum in ce da Allah ina son a samu min gida mai kama kaza, mai kama kaza, mai kama kaza, wanda zai kai ya wuce kuɗi kaza, in sa mutumin nan ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, ya shiga ya fita, babu shakka idan ya gama aiki na bashi, haka sai in biya shi kuɗin aikinsa. Ko shi mai sayarwa ya ce ga kayana nan da Allah a samu min mai saya, kuma ya ta tallatawa ya shiga nan ya fita nan har ya samu wanda zai saya. In ya zama aka sayar, to ya yi maka wani aiki, saboda haka shi ma dole ka biya shi haƙƙinsa. Wannan haka ita ce samsarar da ake nufi a shari'a. Amma haka kawai mutum ya shigo, ni da mai kaya muna ciniki, mun gama ciniki, kawai ya ce ba zan ɗauka na ba sai na bashi kuɗi, to wannan babu ita a shari'a. Ba wani aikin da ya mu, shi bai nuna mun mai kaya ba, shi ba shi na ba wa nemo kaya ba, shi ba bai tallata wa mai kaya kayansa ba. Haka kawai shi ya zo ya tsauna a cikin kasuwa, in dai an yi ciniki to sai ka bashi kuɗi, wannan babu ita. Amma wanda za ka sa, kamar irin waɗanda suke dillancin gidaje misali, kaga aiki ake ba su, su nemo mai saya ko su samu maka inda abin da za ka saya. To a irin wannan, in ka biya su babu wani abu, haƙƙinsu ne ma ka biya su. Amma kawai mutum da zauna shi baya komai, kawai zaune yake da kan kujera, ya ga wasu kawai suna ciniki sai ya je ya tsaya, wanzu ma lokaci ya rika sa baki, kai masa rigi, wanda ba kai ka bashi wannan aikin ba, kai masa rigi, ka sayar masa mana, kai ya yi maka sauki, ba za ka same ta ƙasa da haka ba. To wannan ba shi a musulunci. Don haka dillancin ba wai babu dillanci ba ne. Dallal, kalmar dallal abinda take nufi, wani shi muke abin nan dallali, domin kalmar dilala shine a nuna maka shi mai sai a nuna masa mai sayarwa shi mai sayarwa a nuna masa mai sai wato ta hanyar a hada ku a nemo maka shi ma a nemo masa to kaga anan akwai wani aiki da ya shiga tsakani to a irin wannan sai a biya mutum ladan wahalarsa
to sai sakon na gaba dake cewa menene hukuncin wanda ya sa matar aure ta kashe aurenta dan shi ya aure ta
to kafin ansa wannan abin da ya shafa tambayar baya sai wani kudin takalmi to kudin takalmin da ni ban sani ba shi ma haka yake ko ku a'a shi ko wani abu ne daban saboda ka shi mai tambayar ya kamata ya sake rubutowa idan ya ji ya yi mana bayani shi kudin takalmin shi ba wani aiki ne idan har aiki aka sa mutum yayi to babu laifi a biya shi aikin sa in shi ma kawai haka nan wani ci ma zaune ne kawai in ya ga wasu suna kulle ciniki ya je ya kankane bake bake a ciki ya ce kuma sai an bashi kudi sannan zai bari ayi abu to in irin wannan ne to gaskiya bai halatta ba shari'a a tambaya me take cewa
menene hukuncin wanda ya sa matar aure ta kashe aurenta dan shi auren
annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bara'a da irin mutumin wannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi Abu Huraira da Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wato ba mata ba ruwan mu da wanda ya bata wa mace mijinta wato ya bata miji matarsa khabbaba imra'atan ala zawjiha wai ya zuga ta ta rika yi wa mijinta wasu laifuffuka dan kawai ya sake ta sawa'un zai aure ta ba zai aure ta ba duk al'amarin ɗaya ne ko dan zai aure ta kawai ya sa ta rika yi wa mijinta wasu laifuffuka ya ce ba matsala ki je in kin fito ni zan aure ki ita kuma ta samu dama ta rika yi wa mijinta rashin mutunci da rashin da'a da rashin kirki har ya kasa rike ta ya kasa hakuri da zama da ita ya sake ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ba ruwan mu da shi to kaga wannan kalmar laysa minna ta nuna maka cewa aikin da yayi haramun yayi haramun yayi duk mutumin da ya sa mace ta wato fito da gidan mijinta suka bata ya aure ta ba a ce auren bai yi ba auren su in har wancan mijin ya saki shi kuma aka aura ba auren yayi amma kuma ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi kaga akwai hatsari ba lalle wannan aure albarka ba zai ga abinda wato ba zai ji dadin sa ba kware a cikin wannan harka saboda an yi gina ta ne akan sabon Allah ta hanyar sabon Allah ya samu ita wannan mata saboda haka shi ma ba zai ji dadin zama da ita ba saboda haka wannan abu haramun ne bai halatta ba musulunci
to sune ke cewa malam dan Allah ai mana karin bayani game da haƙoƙin zama a gefen hanya
annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sahabbansa yake cewa sahabbansa iyyakum waljulusa bitturuqat ina muku tsawa ku daina zama akan hanya sai suke cewa ya rasulullahi majalisuna وليس لنا بد نتحدث فيها رسول الله يقول inda muke zama ne kuma ba inda zamu je mu zauna mu yi hira sai anan wato dole ne sai nan zamu zauna idan zamu zauna mu yi hira to ba inda zamu zauna sai bakin hanya tunda ba su da kamfata kamfata gidaje da za su ruka taro suna ko filin da za su je su zauna su yi hira saboda sai a bakin hanya ko kofar gidajen su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ya zama dole ne fa in abaitum illa aljulus idan kun zama kun ci ba za ku iya daina ba sai kun zama fa'atu tariqa haqqahu to ku ba wa hanya haƙƙinta suka ce ya rasulullahi wa ma haqqu tariq menene haƙƙin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaddul basar wa kaffu al-adha wa raddu as-salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaddul basar idan mace ta zo wucewa ko namiji ya zo wucewa ka kubi shi da ka kubi ta da kallo wato ku rike ganinku ku rage kalle kalle sannan wa kaful adha da kamewa daga cutarwa kada ku cuci masu wucewa sannan wa raddu salam in an muku sallama ku ansa sannan wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da umarni da kyawun abu da hana mummuna saboda haka duk wanda zai zauna kan hanya to waɗannan haƙoƙi ne na hanya dole ne ya bata haƙoƙinta dole ne ya kasance ba yana bin mutane da kallo ba musamman mata waɗanda suke wucewa ta kan wannan hanya kai rika bin su da kallo kallo na sha'awa in yi haka to ya cuci hanya ya cuci haƙƙin hanya ba kuma wai mata kawai ba har ma maza masu wucewa da saboda wasu saboda wannan zama da za su rika yi za su rika gulma da mai wucewa wani ya wuce kaga wancan kaza kaza ne wannan ya wuce kaga wancan kaza kaza ne ko a rika duba abinda mutum ya riko a hannunsa dacin masu magidanta in za su zo za su riko ko ya riko nama ko ya riko abin nan ce gashi can ya so nama zai ke gidansa gashi yau bai zo da namansa ba yau kaza to kar ku yi wannan ya zama na ku rike ganinku sannan wa kaful adha kar ku cutar da mutane ku zo ku tattare musu hanya suna son wucewa amma kun cike hanyar ta yadda babu za su inda za su wuce ko sun sai sun kai kaita su wuce kar ku yi wannan sannan kuma koda za ku ga wani abu akan hanyar da zai cutar ku ku kawar da shi wannan duk yana daga cikin kaful azam sannan kuma wa raddus salam wanda zai zo ya wuce ta gaban mutane shine haƙƙi ne akan sa ya fara yi musu sallama to in ya musu kuma wajibi ne su ansa to ku rika mayar da sallama idan an kai muku sannan kuma wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in kun ga wani abu da ba kai ba daidai ba ku hana in kun ga wani abu da aka bari wanda ya kamata a yi ku yi umarni a yi to wannan kaɗan daga cikin haƙoƙinsa ne saboda akwai wasu hadisai da suka zo kamar irin su igasatul malhuf wanda ba shi da wato yake buƙatar taimako a taimaka masa ko kuma ainihin i'anatul insani ala alhamdi mutum wanda ya zo yake buƙatar a taya shi ya ɗauki wani abu a ɗora masa da sauransu wanda suna da ɗan dama wasu malamai sun kai su wajen haƙoƙi goma sha uku saboda duk sai mutum ya kiyaye waɗannan haƙoƙi idan yana so ya rika zama akan hanya in ba haka wato ya haƙura.
Alhamdulillah malam Allah saka alkari masu rawu duka a nan muka ƙarshen shirin a wannan rana ta Asabar sai dai za ku iya kura sakonnin kuma akan lambobin wayar da aka saba wato 0800 555 4443 ko kuma 0700 778 4442 ko kuma ta kan 0700 760 4455 ko kuma dai ta kan adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan radio rahma farincikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zanguna FM da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku. Sai Bashir Idris Ngwaggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Recording ne
a can live suke
wani shiri ne
na yin kofar fajiyar rahman
shi mai ake
kawai zauren yi rani
ohun
tattauna irin matsaloli da suka da yi da zuwa na biyu.